Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Far'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger, sai ta Alpha Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa yayin da za a gudanar da idin babbar sallah ranar Talata mai zuwa, an buƙaci dillalan dabbobin layya su yi rangwame. Su kuma ma'abota kamfanonin jirgin yawo na Alhazai a Najeriya na buƙatar tallafi don yanayin ƙunci da suka shiga shekaru biyu ba zuwa Hajji. Shugaban kwamitin bayanan sirri na Majalisar Wakilan Najeriya ya ce maganin satar mutane addu'a. A Jamhuriyar Nijar kuma, 'yan majalisar da'irar birnin Kwanni sun fara taron rubu'in shekara. A yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Wasu daga cikin kasar Colombia da 'yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan shugaban kasar Jovenel Moise sun taba amfana da shirin horon sojar na bayar da ilimi da Amurka ta samar. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon cikin wata sanarwa da aiki wa muryar Amurka ta sakon email. Bayanan sun fito fili ne lokacin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa. Laftanar Kanar Ken Hoffman ya faɗa haka, ba tare da ya bayyana lokaci da kuma inda aka yi horon ba. Bincikenmu yana gudana, saboda haka ba mu da ƙarin bayani a wannan lokaci, a cewar Hoffman. Tun farko dai, gidan jaridar Washington Post ne fara ba da rahoton. A cewar Pentagon, ma'aikatar tsaron Amurka tana horar da dubban sojoji da kudancin Amurka da Amurka ta tsakiya da kuma yankin Caribbean a kowace shekara. Jiya Alhamis, kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci gwamnatin kwankwariya ta Libya da ta kammala aikin da ya wajaba don gudanar da zaɓen ƙasa akan lokaci a watan Disamba, yayin da ake ci gaba da damuwar cewa za a iya ɗage zaɓen. Kwamitin sulhu ya jaddada muhimmancin zaben shugaban kasar da 'yan majalisu na gaskiya da gaskiya, wanda zai kasance mai gamsarwa kuma abin dogaro, kuma ya jaddada muhimmancin shirye-shirye don tabbatar da an baiwa mata da matasa cikakken daidaito da kuma ikon shiga a yi da su, in ji Majalisar Ƙasashe 15 a cikin sanarwar. An shirya zaben da za a yi ranar 24 ga watan Disamba, shekaru 70 tun lokacin da Libya ta ayyana 'yancin kai a shekarar 1951. Amma har yanzu akwai sauran aiki, yayin da ya rage watanni 6 game da shirya tsarin doka da tsarin mulki don kada ƙuri'ar. A wani taro da aka yi a Tunis a watan Nuwamba na shekarar 2020, maza da mata 75 sun hallara don tattauna batun siyasar Libya, kuma sun zaɓi rana tare da amincewa da taswirar share hanya don shigar da ƙasar da ke fama da yaƙi zuwa zaɓuɓɓukan da aka yi niyyar zama na kowa da kowa, sahihi kuma na demokaraɗiyya. Abokai na ƙud da ƙudma na iya samun saɓanin ra'ayi, in ji shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis, yayin da yake tare da shugabar Jamus Angela Merkel lokacin da shugabannin biyu ke amsa tambayoyi game da bambance-bambancen da ke tsakaninsu kan bututun iska gas na ƙasar Rasha. Biden ya ce Amurka da Jamus za su duba irin matakan da za a ɗauka idan har aka raunana tsaron makamashin Ukraine. Bututun mai na dala biliyan 11 na Nord Stream guda biyu sun kusa kammaluwa, kuma za su bai wa Jamus damar ninka yawan iskar gas ɗin da take shigowa da ita daga ƙasar Rasha. Amma zai iya tsallake ƙasar Ukraine, don haka zai rage wa ƙasar samun kuɗaɗen shiga. Biden ya ce shi da Merkel sun amince cewa ba za a bar Rasha ta yi amfani da makamashi a matsayin makamin tilastawa ko yi wa makwabtanta barazana ba. Da alama ƙasar Iran na ƙara himma don auna Amurka da sauran ƙasashen yammaci wajen kutsen yanar gizo, suna gudanar da wasu ayyuka da nufin yaudaran ma'aikatan sojan Amurka da kamfanonin tsaro na kafafen sada zumunta. Hare-haren da Iran ta kai na baya-bayan nan, wanda ƙungiyar da aka sani da Tortoise Shell ta shirya wa kamfanin Facebook ta yi amfani da mutane na bogi ta yanar gizo don yin mu'amalar sojojin Amurka da ma'aikatan manyan kamfanonin tsaro domin samu shiga kwamfutocinsu da kuma satar bayanai. Wannan aiki yana da alamun samun taimako don samun ci gaba, yayin da yake dogaro da matakan tsaro masu ƙarfi don ɓoye wanda ke yin sa. Facebook ya faɗa ajiye alhamis a wani shafin yanar gizo, yana kiranta wani ɓangare na hanyar sadarwa mai matukar faɗaɗa aikin leƙen asiri. Yayin da take cikin ɗimuwar kisan shugaban ƙasa Jovenel Moïse da kuma annobar coronavirus, ƙasar Haiti ta karɓi kaso na farko na rabin miliyan na allurar rigakafin COVID-19, in ji asusun agajin gaggawa na ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya alhamis. UNICEF ta faɗi cikin wata sanarwa an bayar da alluran ne daga Amurka kuma an kawo su ne ranar Laraba ta hanyar shirin COVAX, shirin da ke aikin raba alluran rigakafin COVID cikin adalci. Kafin jiya, Haiti ce kadai wata ƙasa cikin nahiyar Amurka da ba ta da ƙwayar alluran rigakafin COVID-19 ba, in ji UNICEF a cikin wata sanarwa jiya alhamis. Godiya ga wannan gudunmuwar, ɗaruruwan mutanen Haiti za su karɓi rigakafin farko ta COVID-19. Duk da haka, duk da ƙoƙarin haɗa ƙarfi da ƙarfi da ake yi na fara aikin rigakafin, nan ba da jimawa ba, galibin al'ummar Haiti suna fuskantar barazanar kasancewa ba a yi musu allurar rigakafin saboda ƙarancin samuwar alluran a halin yanzu a ƙasar.
Labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Yayin da ake shirin gudanar da idin babbar sallah a ranar Talata mai zuwa, an buƙaci masu sayar da dabbobin layya siran gwame don kawo sauki a tsakanin al'umma. Bana dai dabbobin sun yi ɗan karen tsada da ke barazanar mutane da dama ba za su iya layyar ba. Ga rahoton Alphonsus Okoregwe.
Yayin da ana shirin gudanar da bukukuwan babbar sallah, wasu malaman addinin Musulunci sun yi kira ga 'yan kasuwa da fi sabilillahi su rage farashin dabbobi da ma sauran kayayyakin don samun albarkar wannan wata na Dulhijja.
Sunana Idris Bashir, imamin masallacin Juma'a da ke Aba a jihar Abia. Mun lura da abubuwan da suke faruwa a kasuwannin duniya, ko mu ce kasuwannin Najeriya, na hauhawan kayayyaki musamman abin da za a yi amfani da shi a lokacin wannan bikin sallah din. Sai aka wayi gari 'yan kasuwa suna amfani da wannan damar wajen gallazawa, wajen wato ƙara farashin kayayyaki musamman dabbobin da ake amfani da su wajen wato wannan hidima da take matsowa, a maimakon abinda Annabi Rahama alaihi salatu wassalamu ya faɗa cewa inna Allaha fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, wato Allah bai gushe ba, yana nan a koyaushe yana taimakon bawa, matuƙar bawan yana taimaka ma dan uwansa. To idan aka ce wannan hadisin yana da tasiri a idan 'yan kasuwanmu, yana da tasiri a zukatan 'yan kasuwanmu, to ban ga wani dalili ba wanda za a ce sai da layya ta zo za a ƙara wa dabbobi kuɗi. Idan ka ji kasuwa yayin da za ka samu ragon 20,000 sai ka ga ragon ya fi 40,000, Allah ya sa su ji tsoron Allah subhanahu wataala su sauko da farashin kayayyaki na dabbobi.
Malam Zurkan Naini Salim shi ne babban limamin masallacin Enugu.
Ina yi wa ‘yan uwa barka da wannan wata na Zulhijja, muna fatan Allah ya kai mu ranar Idi rai da lafiya. Jama'a musulmi, yana da kyau a ce mun dauki wani tabi'a wanda yake kyakkyawa, wanda yake koyarwa ne na musulunci, amma kuma sai muka ga wanda ba musulmi ba kamar su suke aikata wannan. Su idan aka ce kamar lokaci na bukinsu na addinin su na kusa, za ka ga nan da nan ana rage kayayyaki, farashinsu ana rage su, ana kai su kasa. Amma ban san abin da ke damun mu musulmi ba, musamman mu 'yan Afirka. In aka ce wani buki ya taso na addini, sai ka ga ana sawwara kuɗi. To gaskiya kuma ina ga bai cancanta a ce mu musulmi muna irin wannan ba. Don haka mu yawaita taimaka wa juna, muna sauwaka ma juna.
To ko ya ciniki ke gudana musamman farashin dabbobi a sassa na yankin kudu maso gabashin Najeriya?
Ni Alhaji Bello Mai Gari, ni ne chairman din kasuwan garkin Amasi a Oka na Anambra State. Magana dai akan maganan dabbobi na laya na shekarar nan, gaskiya ya yi sama ba kaman bara ba. Don saboda ragon da muka saya a bara 50,000 yanzu 70,000 ne, wanda muka saya 70,000 yanzu 100,000, farashin raguna ya hau sama.
Ko menene yasa hakan?
To saboda tattalin arzikin kasar nan ne gaskiya ya tabarbare. Don saboda abubuwa duk sun tsaya, kasuwanci komai ba abin da yake tafiya.
Sunana Alhaji Abdulhamid Ali daga kasuwan shanu ta Kwata Nsara Kati Market. Farashin rago ya dauko gurin gari saboda me a nan farashin rago ya dan tada kudi kadan ana samun rago irin 50
bara nawa aka sayar da rago
bara ka rago da muke sa 50 nan 60 nan muna samun shi 50 nan muna tsarshi kaman 40 45 40 rago na 80 ma idan sauki dai rata da samu dai karin kaman 2000 da dabbobi a wannan lokacin
kana iya ga mana abin da ya janyo hakan
yanayin tsadar rayuwa ne kuma abubuwa kasan yanayin da muke cikin tsarin tattalin arziki na ƙasa.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
To madalla an gaishe da Alfonso. Ma'abota kamfanonin jirgin yawo na Alhazai a Najeriya na kokawa ga shiga matsanancin karancin kuɗi don rashin samun damar zuwa hajji shekaru biyu a jere daga Saudiya. Wasu kamfanonin na fama da biyan albashin ma'aikatansu. Ga abin da ɗaya daga masu harkar jirgin yawo Awwal Lalla na kamfanin Alwadi ke cewa.
Ya shafa sosai, ai ba karamar asara akai ba. Amma muna roƙon Allah. Allah ya sa shine mafi alkhairi a gare mu gaba daya kuma muna roƙon gwamnatin tarayya da ta Saudiya da ta Najeriya a dube mu da idan rahama a tura a taimaka mana da abubuwan da ya kamata dan mu rage wannan radadin da muka shiga shekara biyu ba mu aikin haji ba mu aikin umara ba umaran ma da aka yi ta wannan shekarar da kyar aka tare lafiya saboda irin abubuwan da asarar da aka yi umaran ma an yi asara da yawa saboda za da kashe-kashen ma bizar ma kin sauka tai mutane suka dinga shan wahala babu jirgin da zai in ka samu bizar ma ba jirgin da zai dauki alhazanka zuwa kasa mai tsarki to haka aka dinga samu irin wannan challenges din matsalolin so muna roƙon Allah muna roƙon gwamnatin tarayya ta dube mu da idan rahama ta mana wani taimako wanda zamu samu mu farfado saboda akalla kamfani akalla ba kasara ba akwai mutane da suke cin abinci a ƙarƙashin kamfanin nan akalla ba kasara ba mutum 5 zuwa 6 wannan karancin sa kenan to mutum 5 zuwa 6 kamfani nawa ne muke da shi 1000 nawa ne muke da shi kamfani na travel agency a Najeriya to aka ce yau babu wannan cin abincin ya zaka ya makoman su take to saboda haka da Allah kar a zo kuma wajen yin taimakon a tsawwala cewar process ɗin da za a ba ce za a tsawwala shi wanda sai 'yan kalilan ne za su ce za su benefitin wannan abu dan an shayin haka a ƙasar nan abin da ya kamata a taimaka talaka zuwa ƙasa sai an ba da gwamnatin ta ba da taimakon sannan kuma ta ba da hanyar za a yi taimaka sai a ce a'a sai an tsawwala a ce an yi process kaza da kaza da kaza akwai duk mai kamfani an san shi tunda yana register kuma yana biyan due ɗinsa so in za a yi wannan taimakon aka bi wannan to insha Allah in aka bi through wannan kamfanonin da suke abin nan suke travel agency din kuma su ma su ji tsoron Allah su duba su gani ba wai few dan kawai an baka shugabanci na kamar mutanen ahun nake faɗa da sunanta da sauransu saboda suma kansu in an ba da taimakon ko kuma an ce ku kawo sunayen kamfanoni sai su zaɓi wanda suke so su kawo su ce za su bayar wannan kuma sauran ko oho to kaga ai ba a yi adalci ba kuma in an tashi a ƙungiyance za a yi abu ana so a dinga yin haka to kaga ba zai yiwu ba so suma su duba Allah su tsoron Allah suma wa'annan sauran mutanen suna da mutane mabiya a tsakaninsu da suke cin abinci shi ne kawai roƙon da za mu yi wa gwamnati
wato akwai wani tallafi da za ta iya bayarwa ne ta rage wannan radadin
ko kwanaki an fara ba da wannan amma sai ake ɗaukan wayansu daga ciki tsiraru wanda suke su ne mai masu ne masu me yake cewa
masu
uwa murhu su ne ake dauka ake cikin tsakanin sa ake bayarwa ake ba da wannan tallafin to wanda kuma ba jeje bane ai duk abin da zaka yi in dai ka ji tsoron Allah an ce ka so wa dan uwanka abin da ka so kanka ko ba gaskiya ba amma baka so dan uwanka ba kai ga so kanka kadai to dan uwan nan naka yana cikin yanayi an kaga ba ai baka masa adalci ba bayan kuma tare kuke so wani lokaci greediness ne yake samu muke ake samun matsaloli da yawa there and there
Dillalin Alhazai a Najeriya kenan awwal lalla azantawarsa da Nasiru Adamu El Hikaya shugaban kwamitin bayanan sirri na majalisar wakilan Najeriya Sha'aban Sharada ya ce sai an tsaya da addu'a a samu saukin satar mutane Sharada azantawarsa da wakiliyar mu ta majalisa Madina Dauda ya ce kokarin jami'an tsaro kadai ba zai wadatar ba
ada ta kai matsayin da a local government din da nake wakilta ko constituency da nake wakilta a shekara ta 2012 aka zo aka samu mutane suna sallah aka saka bomb a cikin masallaci sama da mutum 500 suka mutu amma yanzu duk wannan ta'addancin da ake kafin ka ji bomb ya tashi da dadewa sai an dade to sai mu gode ma Allah harkar abubuwan da suka shafi aji a tankare gidan soja barikin yan sanda headquarter ta United Nations wurare da hankali ba zai yi da cewa dan ta'adda zai iya shiga ba tashar mota makarantu duka sun fafara da harkar satan mutane lamari ne mara dadi ko ba mu alfahari da shi amma abu ne mai wahalar sha'ani da wahalar magancewa banda addu'a ana iya kokari ta hanyar samun bayanan sirri ana dakile irin waɗannan laifuffuka da yawan gaske kamar ni dinnan ina faɗa Allah ya kaddara saboda dan abin da nake rikewa na wannan committee muna dan samun tattaunawa da shugabannin bayanan sirri da daga sunan su ma kin san cewa ba sa magana ba sa bayyana ba amma inda al'ummar kasa za su san adadin abin da ake dakilewa da sai a ce Allah yana karbar addu'a kuma a dada gode musu idan abu daya faru ba to karshen ta 19 ne so ya faru an dakile 18 a karshe da aka gama wadancan din aka ci karfi sai aka fara saka wa yan mata kwaya sai a ba su bomb to shi ma yanzu rabban da ke jan ji an yi kuna bakin wake an dade waɗannan abubuwan duka idan babu sha'awa ta shugaban kasa ya tsaya ya aikin nan yanda ya kamata ba za a samu waɗannan nasarorin ba saboda dalili guda biyu a da an yi shugabanni waɗanda da su ake hadawa kuɗin da aka ware da za a yi aikin da su a ɗebe rabi a kawo musu wanda ka dauki rabi ka bashi na abin da ka ware shi ma ba zai dauki rabi amma daga lokacin da mutum ya san cewa in ka kalle shi ma ka ce ka kama wani abu ya san cewa babu fuska baya bukata shugabannin tsaron nan da aka yi wanda suka tafi kwanan nan aka kawo wasu da waɗanda suke nan abin nan arewa ya ta'azzara a kai shikenan sai aka dauko ɗan arewa aka ba su shugabannin hukumomin nan a tsammani na babu mai hankalin da zai yi da a zo a kashe dan uwansa ko makocinsa ko wanda kuke addini daya haka kawai
kuma da me yasa ake yi din to
abin da yasa ake yi al'ummar Najeriya kusan miliyan 200 da wani abu jami'an tsaro muna buƙatar kare wanda shugaban kasa yayi kokari sojojin da aka dauka daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2020 sun fi wanda aka dauka a shekara 20 bayan Najeriya
amma duk an kare yawan su
amma duk da haka ba su kai ba inda shugabannin baya sun yi abin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi to da adadin ya huce haka abin da nake so na ce ana harkar tsaro ta cikin gida ba magana soja bane ba magana ce ta yan sanda da ragowar jami'an tsaro kuma mu al'umma sai mun taimaki kanmu amma abin tambayar shine a kullun ta Allah daga asuba zuwa magariba tsakanin a misali daga Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano mota sama da 1000 tana tashi ba za ka iya jera jami'an tsaro tun daga bakin titin Abuja ba har Kano suna gadin da tsakanin kilomita 1 da ta 2 su wane ne za su buya a wurin shi kuwa mugu yanda mai kokarin kare mutuncin kansa yake zama yayi tunani haka shi ma yake tunani ina tabbatarwa da al'umma ana samun nasarori da yawa kuma ana dakilewa saboda kayan aiki da aka karo sai sanda aka siya ma za a fara kera su jirage suna ta zuwa tankokin yaki suna ta zuwa kuma ga shugaban kasa ya dada karbar kokin yan Najeriya da ake cewa da tsofaffin shugabannin tsaro ne, kuma wadancan din ma an dada tura su kasashen da suke makotaka da mu dan su dada taimakawa nan su duk abin da ya kamata yi a matsayin sa na dan adam. Ba a taba kai mai kuɗi a ce ana bukata kaza bai bada ba.
Ta masu sauraro, kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. A jamhuriyar Niger, yan majalisar dokoki na da'irar birnin Konni su 25 sun fara gudanar da taron su na rubu'in shekara. Yan majalisar sun fito daga jam'iyyar PNDS tarayya, MPR jamhuriya, ANDN fasaha, CARD tsintsiya da tafirin jaye a da'irar. Shugaban da'irar Abdu Mahamidu ya yi wa wakilinmu na birnin Konni Haruna Mammane bako karin bayani kan ajandar taron.
Wagga session da mun ka buɗa ita ce ta harko gare mu konsai wanda an kai installe shi daga watan Mai. Kun san al'ada ce aka ce duk wata uku doka ta ce dole ne a yi zaman majalisa a zo a tattauna abubuwa da sun kaushi ci gaban al'umma. To shine yau muka tsaida zamu yi zaman mu na harko na session din mu. Zama gane zamu ya kumshi abubuwa da yawa wajen puan 12 ko 13 ya kumsa. Duka waɗannan abubuwa sun kumshi dabor rayuwar jama'a. Na harko dai ka san abu ne in ka zo ka iske abu an ka ba ka shi, to ya kamata waɗanda kake aiki tare da su kai musu eta delio din abin, kai musu bayani abin ga yanda muka dauke shi. Muna jin mutane babu abin da ba a ciya cikin gari an bar mu kaza, mai mu da muka zo fasashin ga abin da an ka bar mu shine zamu hada makon sai. Sa'annan ban da shi akwai abubuwa da annan ta hina alheri zuwa ga komin din mu, to shine kuma muka ce zamu kiran yi konsai mu hada musu waɗannan abubuwa tunda su ne awakilan jama'a su koma cikin jama'a su hadi. Yanzu ni dauki kamar yanzu waɗanda kungiya mai aiki bisa gandarin ga ɗan kamasho kwanaki da muka zo mun yi zama da su muna biyan su kuɗi ga 28 ga wanga wata wanda ya wuce kusan factor din miliyan 21 muka biya su na rairaye da tsakuwa da suke dauka ga kariyar. Yanzu muka ga kuɗin ba su biyan su, na kire su nace musu to ku zo mu zamna, mu ba kuɗi muke so ba, ko kun ba mu kuɗi aiki ne zamu yi ma komin din mu, tunda ku entrepreneurs ce kuna da kayan aiki ku zo mu je mu gwada muku duk inda matsala take sai ku yi mana aiki, in kun kai mana wannan aiki sai mu zo shi muna biya ku kaza ku muna aiki. To kaga wannan abu ne kuwa vraiment na ci gaban gari, ayyuka suna da yawa kwanaki ɗayan abun ga sun zaka wannan hanya wadda za a yi hanya duci tsarnawa sun zaka nan su ma ɗan su ma mun shiga da su cikin gari wannan kilo 10 da za a yi cikin gari duka titunan da za a yi wannan aiki an abun ga nasu. To ya kamata su ma kun sai mu musu wannan bayani su san da wannan ba sai an zo ana yi ba su abubuwa suna da yawa, amma insha Allah in mun kare zamu zo mu muka bayani dalla dalla ga abubuwan da anka tsaida.
Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli a wannan rana ta Juma'a mai albarka tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya an saurari wani bangare na rahoton da abokin aikinmu da ke Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya hada mana a game da wani yunkuri da gwamnatin Borno da haɗin gwiwar wata kungiyar cigaban al'umma Yarwa Community Development suka yi domin tsaftace magudanan ruwa domin gudun ambaliyar ruwa da ka iya janyo rashin lafiya asarar dukiyoyi da rayuka. A yau za mu dora da bayanan wani jami'in kungiyar Malam Sidda Girma akan yadda suke wayar da kan al'ummar yankin domin mai da hankali akan tsaftace muhallansu.
Idan mun samu mun hana aukon wannan ambaliyan ruwan nan kamar mun yi wa mutane kyauta 100,000 ko 150,000 wanda ba su biya ba kuma yanzu. Kwanan nan ma da aka yi ruwa din nan an samu ruwa suna kwarara a cikin magudanan ruwan cikin Maiduguri kuma ba a samu wani ambaliya ba. Insha Allah kuma muna fatan kar wannan ne faru.
Malam Sanda Grim da jami'i ne a wannan kungiya da ake kira Yarwa Community Development, ko da sake tambayan sa ko me suke gudanar ganin cewa sun akarar jama'a wajen tsaftace muhallin nasu?
Shi dama wannan aikin da muke ya rabu kashi biyu. Kashi daya shine aikin tsaftace muhalli. Kashi na biyu shine wayar da kan jama'a. Duk yanda muka yi muka tsaftace muhalli muka share wannan datin, idan mutanen ba su dauki wannan aikin nasu ba zai yiwu ba. To shine muna kokari muna wayar da kan jama'a domin mu canja tunanin su wajen kula da muhallin su. Akan haka duk inda muke gudanar da wannan aiki anguwanni guda 37 na cikin Maiduguri da kewaye mun bi anguwa anguwa muka tara mutane mai musu bayani yanda za su kula da muhalli kuma muka yi drama kuma muna nuna musu majigi da dare a cikin kowane anguwa muna iya tara jama'a mu nuna musu musu yanda ake tsaftace muhalli, sannan muna musu bayani domin su ma su fahimta.
Ine ne ke kawo wannan rashin tsaftace muhalli, me yake kawowa a tsakanin al'umma?
Abin da yake kawowa yana da yawan gaske. Wannan laifin yawanci ya dangana ga mu jama'a mazauna anguwa, don saboda haka kamar yanda kake gani ga gwamnati ta yi kwalta, ta yi magudanar ruwa, amma jama'a na cikin anguwa wani zai cire datti a cikin gidansa ya sake zuba a cikin gwata, to a sanayin yin haka ruwa ba zai gudu ba, an damuna ta zo yana faruwa ambaliya kuma yana kawo cututtukan na malaria, to kaga wayannan abubuwa na duka, to idan mun jama'a na anguwa su fahimci cewa wannan abin ake don saboda su ne.
Ana da gudanar da wannan ayyukan ne tare da haɗin gwiwar kungiyar kasashen tarayyan Turai da hukumar Raya Birane na Majalisar Dinkin Duniya.
Sama da shekaru 20 bayan da 'yan kasar Ogoni da ke yankin Niger Delta suka koka da yadda masu aikin haƙar ɗanyen mai suka yi sanar gurɓacewar ƙasarsu a sakamakon malalar mai, ministan yanayi na Najeriya Dr. Muhammad Mahmud a wani taron manema labarai da ya gudana a ofishin ma'aikatar da ke titin Aguyi Ironsi a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, ya sanar da shirin fara tsaftace ƙasar ta Ogoni ƙarƙashin shirin HIPER wanda na samu zantawa da mai jagorantar shirin Farfesa Philip Shikolo, wanda ya ƙarin haske akan abin da wannan aiki na tsaftace ƙasar Ogoni ya kunsa.
Minista ya gama kowa cigaban da muke samu a wannan administration na President Muhammad Buhari. An yi bincike a 2006, an bada rahoto kuma 2011, amma aikin bai fara ba sanda President Muhammad Buhari ya hawo mulki, kuma ya alkawari cewa in an zaɓe shi zai sa wannan rahoton da United Nations Environmental Program suka rubuta akan bincike suka yi a Ogoni Land, a gan farnan da an samu saboda aikin da aka yi da mai petrol.
To me wannan aiki kunsa duk da cewa an ce za a tsaftace wurin ne?
Tsaftacin ya gagance ga nasuwar kaman kasa da groundwater, wato ruwan da ke kasa, niki samun groundwater shine kaman aka dige ruwan da ke kasa shine groundwater. Wannan groundwater da kasa sun lalace saboda the space na main petrol, akwai abun da ya sa main petrol ya zuba gwaina ya yi barna ya lalace kasan, amma gyaran da ake yanzu shine mu tsaftace kasan da groundwater.
To yanzu kamar wannan gurɓacewa da aka samu sakamakon hakuma da ake yi da manyan malala, kamar ya dau shekaru nawa, wani irin hali kuma mutanen nan, kuma wannan aiki idan aka ce za a fara, yaya abin zai canza al'amuran rayuwarsu?
Yanzu in mun yi abin da mun ce za mu yi, rayuwarsu zai kore, zai canja, kuma ya basu amfani kuma zai sa rayukansu ya canja, don in mun gyara za a iya su je su aikin gonansu, su je kaman kifi, mun gyara ruwansu, mun gyara kasansu, aikin gona zai iya samun boost na cigaba.
Kamar za a dau tsawon lokaci,
shekaru uku mai zuwa zamu iya mun gaba aiki, don ka san wannan irin aiki ba za a iya a yi shi a karshe ba sai a hankali, don ka san da ya riga ya lalace saboda shekaru yawan da ana samu wannan irin shi, sai da hankali za a yi a gyara shi ya zama standard wanda ya kamata ya zama international standard.
Kamar zuke man da ke cikin kasan da ruwan za a yi, ko kuma akwai wasu sinadarai da za a yi amfani da shi domin
yin
wannan aiki?
Akwai chemicals da yawa da aka hadawa ya gyara kasan ruwan da kasan ya kansa.
Yanzu misali wannan mai da ya zubi kamfanoni ne masu haƙo mai suka kai ga yin wannan ta'asa, kuma ya za a yi da su?
Ba masu aika kwani ne din bane, akwai pipes, akwai kuma wellheads da yake, akwai kuma mutane kansa sun je sun yi abin da bai kamata ba, to wanda an je an taba ne. Yanzu din ma muna kira shi additional refining, aje a sata mai, aje a kwana shi, kuma a sa shi refining da bai kamata ba, dan a sama da yake samu wannan abun kansa da kasan ruwan ya lalace.
To mai sauraro, abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon, sai a kasance da mu a wani sabon shirin idan Allah ne kowa mai komai raya mu zuwa makon gobe. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Haruna Daudabi, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Zauren matasa, don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su, ko kuwa hau teburin shawara?
Ba ɗaukan bafilata ne ba komai ba ne, saboda lokacin da aka ƙera duniya a lokacin aka ƙero shi shi ma.
Ya illar tura ƴaƴan masu hannu da shi ne kaɗai makarantu masu inganci ne?
To wallahi su sani waɗanne ƴaƴan talakar da suke ko ohonsu, wataran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To madalla
gaishe da Aisha Ma'azu. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa sai da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikinmu a Washington za su shiga da shirin rana. Mu kasance lafiya.